This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za ku iya kama mu kai tsaye ta tashoshin radio na FM a radio amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Za kuma ku iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, Usman Kabara ne tare da Ibrahim Garba, muka sake dawowa a shirin mu na hantsi, sannan kuma muna fatan ana cikin koshin lafiya. A jihar Borno ana taimakawa ko kuma an taimakawa ƴan gudun hijira mata masu juna biyu guda 400. Haka kuma a jihar Adamawa bayan Borno din tallafi aka bayar game da waɗanda masifar Boko Haram ta fadawa. Akwai kuma sharhin jaridan Hausa, sannan Maryam Dauda na nan tafi da shirin ta na kallabi. Amma fa duk sai bayan mun sha cikakkun labaran duniya.
Yaran nan ɗan gudun hijira daga ƙasar Siriya mai shekaru 3 da haihuwa, wanda aka tsinci gawarsa a wata gabar ƙasar Turkiya bayan da jirgin ruwan da ke ɗauke da su ya tuntsire, an bayyana shi da suna Aylan Kurdi jiya Alhamis. Hoto mai ban matuƙar juyayi na Aylan saye da jar t-shirt da takalmin canvas kwance cikin kumfar ruwa, shi aka fi bugawa a shafukan farko na jaridu da kuma kafafen sada zumunci a faɗin duniya, wanda ya sa yaron ya zama abin kwatance na irin taɓarɓarewar da al'amarin 'yan gudun hijirar da yaƙin Siriya ya haddasa ya yi. Aylan da ɗan uwansa ɗan shekaru 5 da haihuwa da mahaifiyarsu sun fito ne daga Kobani, suna daga cikin 'yan Siriya 12 da ruwa ya ci su bayan da jirgin ruwan da ke ɗauke da su ya nutse bayan da ya baro Turkiya zuwa tsibirin Kos na ƙasar Girka. Mahaifin Aylan ya tsira da ransa, da ƙyar yake ɗan magana yayin da ya yi ta bayyana wasu ƙarin hotunan ɗansa jiya Alhamis, inda yaren ke cikin annashuwa yana ta murmushi zagaye da wasu kayan wasa. Ya gaya ma 'yan jarida cewa fatansa duk ya dusashe. Dubun dubatan 'yan gudun hijira daga Siriya da Afghanistan da Iraki sun yi ta ɗaukar kasada mai tsanani tun daga watan Janairu don isa ƙasashen Turai, a ƙoƙarinsu na guje ma yaƙe-yaƙe da fatara zuwa rayuwa mafi fa'ida. Shugabannin Faransa da Jamus da Italiya sun faɗi jiya Alhamis cewa dole ne fa ƙasashen Turai su rarraba ma kansu 'yan gudun hijirar.
Batun yarjejeniyar da ƙasashen duniya suka cimma da Iran kan shirinta na nukiliya shi ne zai mamaye harkokin Majalisar Tarayyar Amurka, bayan da 'yan majalisar suka dawo daga hutun wata guda a mako mai zuwa. Shugaba Barack Obama ya samu isasshen goyon bayan da yake bukata daga 'yan Democrat saboda kare yarjejeniyar ta wajen yin gaban kai, muddin majalisar wadda ke da rinjayen 'yan Republican ta ki amincewa da yarjejeniyar. To amma hakan bai isa hana duk wani kudirin kin amincewa kaiwa ga teburinsa ba, tun bayan da aka bayyana abin da yarjejeniyar ta kunsa ne dai. Shugabannin majalisar dattawan da ta wakilai suka sha alwashin dakile ta ta wajen yin amfani da dokar da aka kafa a farkon wannan shekarar, wacce ta baiwa 'yan majalisar ikon nazari da kuma kada kuri'a akan yarjejeniyar ta nuclear.
Jiya Alhamis, wani alƙalin kotun tarayya a Amurka da ke jihar Kentucky ya ba da umarnin a jefa wata akawun ƙaramar hukuma a gidan yari saboda laifin raina kotu, bayan da ta yi watsi da umarnin kotun na ta baiwa 'yan luwaɗi certificate ɗin aure. Akawun ta ƙaramar hukumar Rowan mai suna Kim Davis ta yi watsi da umarnin kotun ƙolin Amurka na cewa ta rattaba hannu kan certificate ɗin auren. Ta ce hakan ya saba ma addininta. Davis, wacce ta yi ta zubar da hawaye yayin da take cewa alƙalin, dokokin Allah na ɗa'a sun saba ma wannan aikin, babu yadda za ka keɓu daga abin da ke zuciyarka da ruhinka. To amma alƙali David Bonin ya ce bai da wani zaɓin da ya wuce jefa ta kurkuku, saboda ko da ma ya ci ta tara ba za ta canza ra'ayinta ba.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Wani alkali a Guatemala ya bada umarnin ci gaba da tsari tsohon shugaba Otto Perez yayin da kotu ke nazarin ko ya dace ta yi mai shari'a kan zarge-zargen almundahana. Shugaba Perez Molina ya yi murabus jiya Alhamis a sa'o'i bayan 'yan majalisar dokoki sun tube masa rigar kariya daga tuhumarsa da aka yi kan wata tabargazar da ake yi wa lakabi da The Line. Saboda daukar tattaunawar ta wayar tarho da aka yi a boye da ke nuna cewa shugaban ya aikata tabargazar, Perez ya rubuta a takardar ajiye aikinsa cewa shi bai da wata shakka game da kansa. Abinda ya wajaba gare shi shine in yi wa mutanen Guatemala bayani ko kuma mika wuya cikin girma da arziki ga tsarin doka, sannan in kare kaina daga dukkanin zarge-zargen da ake mini.
Farar fatan nan da ake zargi da kashe mutane tara a wata majami'ar bakar fata mai tarihi a Charleston na jihar South Carolina zai fuskanci hukuncin kisa. Dallan Roof, ɗan shekaru 21 da haihuwa, na fuskantar tuhumce-tuhumce ciki har da na kisan kai har sau tara da kuma na niyyar kisan kai sau uku da na mallakar makamai ba bisa ka'ida ba, dangane da harbe-harben ranar 17 ga watan Yuni da aka yi a majami'ar Emmanuel African Methodist Episcopal. Har ila yau dai an kuma sami Roof da wasu laifuka har sau 33 ƙarƙashin dokar tarayya ta hana nuna ƙiyayya, waɗanda wasunsu ma na iya kaiwa ga hukuncin kisa. 'Yan kwanaki da kashe-kashen, hukumomi sun tabbatar cewa Roof ya buga wasu kalamai na nuna ƙiyayyar jinsi a shafukansa na yanar intanet.
To, labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To, bari mu fara da jihar Borno, inda za mu ji cewa an tallafa wa mata 'yan gudun hijira ne masu juna biyu har kimanin guda 400. Haruna Dauda biyu ya abin yake ne.
A total of 54 billion was pledged at the beginning. We have been able to redeem about 24 billion, but in all we have spent about 3 billion.
Professor Sunday Ochocha kenan, babban daraktan gidauniyar da gwamnatin tarayya ta kafa don tallafawa jama'an da rigingimin Boko Haram ya daidaita a arewacin Najeriya, yace yanzu haka sun kashe kusan naira biliyan 3 cikin biliyan 24 da gidauniyar ta samu karbowa daga cikin biliyan 54 da aka yi musu alƙawura a wurare daban-daban. Professor Ochocha yace gidauniyar ta mazirci jihar Borno a kwanakin baya, inda ta baiwa asibitoji biyu, wato asibitin koyarwa ta Jami'ar Maiduguri da kuma asibitin ƙwararru da ke cikin garin Maiduguri naira miliyan 20-20 don taimakawa waɗanda rigingimin Boko Haram ya rawaita kuma suke karɓar magunguna a waɗannan asibitoci.
But bear in mind that the real work of rebuilding is very much ahead.
Professor Ochocha yace amma ya kamata ka sani fa, akwai babban aiki a gabanmu na gine-ginen waɗanda garuruwansu 'yan Boko Haram suka lalata.
The list that NEMA worked with, which is the same one we are working, is 410. We are giving them 10,000 naira each to support their pre and postnatal care.
Yace a yanzu hakan muna shirin tallafa a mata 3,000 ne a jihar Borno kawai, amma yanzu haka za mu baiwa mata da ke dauke da juna biyu su 410 ne, naira 10,000 ga kowace mace don taimaka mata yayin haihuwa. Ba da wannan gudunmawa na naira 10,000 ga kowace mace ne dai, sai da tambayi wasu mata da suka amfana da wannan tallafi ko ya suke ji.
To, ke mayar gudun hijira ce?
Eh, ni mayar gudun hijira 'yar Bamasi.
Daga Bama kika zo, a wani camp kike yanzu?
A da Lori Quartz.
A da Lori Camp.
Eh,
kina da dauke daga cikin masu dauke da juna biyu ko?
Haka ne.
To, ganin cewa wannan an tallafa muku da wannan karamin kudade, kamar me kuke fatan ku yi da shi ne?
Shi ne muna so mu sai ragunan mu muka haihu. Muna so mu sai ragunan mu. Mu bai wa mazajen mu sai su sai kayan suna. Sun dau nauyin mu. Allah ya shi musu albarka, Allah ya kare mu da musiba, Allah ya ba mu zaman lafiya.
Yawa, ya sunan ki?
Amsatu.
Amsatu ga shan baki tallafi ko? To, ya kike ji ne?
Ya mun gode.
Daga ina kika zo ke?
Daga Bama.
Okay, ma daga Bama kika zo a wani camp kike yanzu?
A Dalori.
Ya kuke zama ne a wannan camp na Dalori, ganin cewa kun baro garin ku fiye da shekara ɗaya kenan?
Alhamdulillah, muna ci muna ci.
Ke ma kin samu ko? Ya sunan ki?
Fatima.
Kina ma kana ɗaya daga cikin masu ɗauke da juna biyu? To, ya kike ji da wannan taimako da aka yi muku na naira 10,000?
Mun gode.
Kina da wata nawa kenan ɗauke da juna biyu?
hudu.
Wata hudu, mai gidanki fa?
Eh, akwai shiwa.
Yana nan ko?
Wasu ƴan mata ƴan gudun hijira dake jihar Borno kenan da kuma ke dauke da juna biyu. Da gidauniyar nan da gwamnatin tarayya ta kafa don tallafa wa waɗannan mutane ta ba su naira 10,000 don taimaka musu lokutan haihuwa. Haruna Dauja biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kafin mu ci gaba bari mu bi Adam Zango mu dan shakata.
Alhaji na'am sai kai rawa ana a gaban yayana. Alhaji na'am sai kai rawa ana a gaban yayana. Alhaji iye sai kai rawa ana a gaban yayana. A haye duniya budurwar waye, a haye duniya budurwar waye.
To an gaishe ka Adam Zango. A jihar Adamawa ma maganar taimakon waɗanda matsalar Boko Haram ta raba su da matsugunansu ne, Ibrahim Abdul Aziz Gareka.
Babban asibitin tarayya na FMC Yola na ma cikin asibitocin da aka kaddamar da wannan gidauniya na tallafa masu ƙaramin ƙarfi da kuma waɗanda hare-haren Boko Haram ke shafa a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Kuma kamar yadda shugaban asibitin Professor Awal Abubakar ya bayyana, dole fa masu hannu da shuni da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu da su ma su shigo musamman ganin irin halin da ake ciki.
Don in kaga mutum ya zo ya yi accident ko wani abu, in aka kawo shi maybe bai san kowa ba, ko yana da kuɗi ma maybe baya cikin hayacin hankalinsa, so su ɗin dama muke yi. Akwai kuma wa'anda za su zo ma ko maganin wannan ƙwayan cutar malaria nan, za ka ga mutum bai da shi naira 200-300 za ka samu sai hana yaro samun magani. Dukansu da suke zuwa muna ba su magani, kuma in har ya kama sai ai musu aiki duka ana yi, ba a karɓan kokobo har su tafi. Tunda abun ya fara muna hakan nan, amma dai akwai taimako, mun samu taimako daga su nema, su daga jiha, gwamnatin jiha, da akwai international rescue. Sannan kwanan nan akwai
bai daga asibitin tarayya, shi ma babban asibitin kwararru na jihar Adamawa, wato Yola Specialist Hospital, na ma taka muhimmiyar rawa a wannan yunkuri. Dr. Bala Sa'ido da ke zama shugaban asibitin ya ma bayyana irin gudunmawar da su ma suke badawa.
Muna ya za ka yi, an ɗauko masa nasara ba ɗan uwa, kuma sana'anka ne, an kawo shi kuma yana buƙatar taimako, ya za ka yi? Dole ka taimaka, don abin da aka karantar da mu kenan, mu kam dole ne mu yi.
To wani kira aka yi wa masu hannu da shuni da kuma irin ƙungiyoyi na masu zaman kansu na irin ake ba da tallafi taimaka irin waɗannan asibitoci?
Shigo asibitoci, in suka shigo asibiti wani lokaci ina zaman da kwalla za su fita, ba za ko nairanka dubu ne, in ka shigo asibiti ba za ka rasa wanda zai ka taimaka mishi da 300-400 ban Allah ya yarda. Muna masu ba su ƙwarin gwiwa musamman, kuma muna tabbatar musu duk wanda ya yi irin wannan taimakon Allah ya yarda muna sai mu za mu tabbata sai an biya mishi bukata sai an yi abada a yi mishi da wannan kudin Allah ya yarda.
To koya alaka take a tsakanin waɗannan asibitoci da kuma hukumomin bada agaji da kankai marasa lafiya yanda wata matsala ta taso? Alhaji Sa'adu Bello shine jami'in hukumar bada agaji ga gwamnatin Najeriya Nema mai kula da sansanonin ƴan gudun hijira da ke jihar yace yanzu kam lamura sun soma daidaita.
Yawanci yadda muka lura shine mukan kai mutanen nan kuma muna samu ana karbe su ana karban su ana ba su kula ya gurgudo amma so da yawa zaka samu magungunan sai mun sake fita waje mun sai su saboda haka muna kira ga hukumar victim support forms su zo su yi kyakkyawan tanadi tsakanin su da wayannan asibitoci guda biyu saboda su gaya musu irin magungunan da ya kamata su tanada ko su tallafe su da su tallafa musu don mun kai IDP wanda bai da lafiya ya zamanto ya karbi magani in wanda zai kwanta a Kaduna ya kwanta a Gado ba tare da an ba mu kati a ce mu je pharmacy muna sai magunguna ba.
Wannan mako na zuwa ne yayin da wasu kungiyoyi da masu hannu da shuni na kasashen waje ke haramar kawo dauki don gina cibiyoyin kiwon lafiya a jihar Adamawa a wani yankuri don taimaka wa waɗannan jihohi kamar yadda gwamnan jihar Adamawa Senator Muhammadu Bindo Jibril ke cewa
za su gina mana asibiti a nan Yola capital na Adamawa wanda yake da gadaje 300 yanzu mun je gwamnati mun zauna da su mun tattauna abinda kawai suke nema wajen mu ba su fili so nan da wata daya za su zo su ma team nasu za su zo su ga filin da muka ba su daga nan mu sa hannu a MOU bayan aka gina asibiti su za su manage wannan asibiti za su kawo tuttoci za su lura da shi
gwamnan jihar Adamawa kenan Senator Muhammadu Bindo Jibril kuma fata shine Allah sakon liya take biyan kudin sabulu. Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a cigaba da kasancewa da sashin Hausa na muryar Amurka yanzu kuma bari mu je ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin namu na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da baƙuwar tamu Aisha Sulakatagum. A makon da ya gabata ta faɗa mana irin ƙalubalen da ta fuskanta a fagen siyasa. A shirin namu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar inda na yi mata tambaya kamar haka. To yanzu kuma bari mu dawo bangaren mata. Wane irin matsaloli ne kike gani mata ke fuskanta a al'umma musamman ma dai a arewacin Najeriya?
To kin san mata yanzu kowa ta tace ta fito tana neman kuɗi. Kin ga da mu da muka yi makaranta. Mutum bai makaranta bane kawai dan kai aure ka zo daga ka zo gidan miji ka zari da kaka ta fi office. Mu ba ka mu. Mu mun zaki ruwa cewa a Kaduna ne yawancin mu duk wanda muka yi dala. We just muka yi makaranta muka zo gida muka zauna muna kula da family din mu. Da perception din da is when you go to school you get your certificate sai ka zo kai aure in sai aure in sai suka working out wallahi alhamd. Amma ko ba su ba dan ko wani aka samu problem ya kai leading to divorce ko mutuwa or something.
In aka samu rabuwa aure kenan.
Yauwa sai ka je ka nemi ai mu da haka muke amma yanzu kin gani ɗan mata yanzu daga kai aure miji yayi gabas din yamma ba time for wannan bonding din za ku initial stage za a dan soyayya meme a je honeymoon daga nan kuma kowa yayi gaban shi you don't stay in the house to bond
ba a zama gida kenan balantana a shaku da juna
yau aka shaku da juna you know his don't and mene duk ba abin da yake so da baya so dan ba za ki sani ban kina waje amma in kika shigo gida za ki san komai zai san naki za ki san naki ko mutanen matan yanzu ba su da hakuri ba su da biyayya ba su da they don't even know how to cook ko lallashin miji ma ba su iya
wato kina nihin ba su ma san yadda za su girki ba kenan sosai.
Yeah, most of the problems da muke samu maza cewa suke matan ba su iya girki ba.
To ta ina kike gani akai wannan sakacin
a gidajen mu mana lokacin da yaran suke gidan mu kana da mai aiki yaran ba sa zuwa kitchen. To ma kin ce ba su ma su yi ba za su yi ba.
Kin ga kamar bayanin yanzu yadda ilimi yake da kuma yadda ake yin aiki da kuma harkokin cikin gidan aure. An yi aure, matata ta tafi wurin aiki, miji ya tafi wurin aiki, ba su samun lokacin da za su shaku ko su san juna, su san bukatun junansu. To amma su ƴan Najeriya daban suke ne, tunda dai kin ga a kasashen da suka ci gaba ai kusan in ce suna yin haka. Kowa zai tafi aikin shi, amma kuma duk da haka akwai yadda suke suna keɓe wani lokaci ma junansu, yadda za su shaku kuma yadda za su yi abubuwa yadda ya kamata. Shin kin ga dai kamar a ƙasar waje, yanzu kamar a misali a America ko a Ingila, da wuya ma ki je ki samu ƴa aiki a cikin gida. Mata ita ce uwa, ita ce ƴa aiki, ita ce mai reno, kuma za ta tafi makaranta ko kuma za ta tafi wurin aiki. Mijin shi ma zai tafi aiki, tare suke haɗa hannu su. Amma kuma duk da haka, zaki ga dai ana dai zaman lahiya lau, ana kyautata ma juna. To menene bambancin da ƴan Najeriya?
To dama nan ƴan Najeriya soyayyen ma daga ina ta fara. Akwai lokaci da na je Liberty Radio muka ai lokacin ba Liberty ba, nan FM na Najeriya ne muka je muka yi wani program. Nasan aka je a bincika shin Hausawa da suka damu da so da soyayya ake waƙar India da sauransu.
Haka.
A je a tambayi Hausa Populous din su gaya mana menene so din nan, menene soyayya. Yaushe ba Hausa yake yi matan shi waƙa. Ko ba irin wannan is just fake. Ko yaro yanzu yana son budurwa zai aure ta, he doesn't know much about her. Shi dai kawai ya ganta fuskarta tana da kyau ko wani abinta yana da kyau, shikenan sai a je a aure, a zo a zauna. In abubuwan nan soyayya ta ƙare wanda yake suke gani, shikenan sai a fara tsiya. Ba su damu da kamar yanzu in kina son mijinki kin yi aure, in kika in mijinki ya fita bai ka cefa ne ba, in ke kina da kuɗi kika yi cefa ne, kika mishi abinci ya zo laifi ne. Idan kika ɗauki magi da kuɗin kika saya, dole sai miji ya biya ki?
Bai da amfani.
To kuna zaman keke da keke, komai kika sa mishi a miya, in bai ka ba sai ya biya ki, in bai biya ba a tada masifa, in yi magana a ciro mishi. Maza suna haƙuri fa wallahi. Amma in mijinki ne kina son shi, yana son wanda kake so ba ka ɓata mu, wanda kake so kuma kana so ya ji daɗin rayuwa, amma mutanen ba sa yi. So ni ban san irin san nasu ba da suke faɗa. Sai ka ga mutum ka aure shi yana son ka, kana son shi kun zauna, sai daga baya zai yi fara maka wulaƙanci.
Masu sauraro, iyakacin abin da ya sauwaƙa kenan a yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, za ku ji mu da ƙarashin wannan hirar. A madadin babbar baƙuwar tamu Aisha Sula Katagum da Miss Julie Gresham da ta haɗa mana sauti da ba da umarni, ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To an gaishe ki, yanzu kuma bari mu bi Muhammad Salisu Rabi'u da sharhin jaridun Hausa na wannan makon.
Sharhin jaridun Hausa na wannan makon zai fara ne da jaridar Rariya, inda a shafinta na farko ta buga babban labari mai taken barazanar ambaliyar ruwa, gargaɗin da gwamnati ta yi wa wasu jihohi, dukiyoyi da garuruwan da ta fara ci, wani shirye aka yi domin shawo kanta. A kuma shafi na hudu na jaridar Tarariya ta buga labarin da ke cewa Buhari ya kafa kwamitin binciken cinikin makamai. A dai shafi na hudun jaridar Tarariya ta ƙara buga labarin da ke cewa dalilan gurfanar da Samba da Suki a kotu. A kuma shafi na takwas na jaridar ta buga labarin da ke cewa an tilasta masa auren akuya bayan ya yi lalata da ita. Yayin da shafi na 13 jaridar Tarariya ta buga labarin da ke cewa anya ana tace fina-finan Hausa kuwa. Kamar kowane mako, jaridar Tarariya ta buga ra'ayinta a shafi na 3 mai taken buƙatar katin ɗan ƙasa na zamani. Ita kuwa jaridar ta Aminiya ta buga babban labarinta a shafi na farko mai taken badaƙalar biliyoyin naira, yunƙurin murɗe lamurɗe ya raba majalisa. Yayin da a shafi na 4 jaridar ta buga labarin da ke cewa yadda na ji ranar da na fara tuka jirgin sama, in ji Fatima Gwadabe. A shafi na 7 jaridar ta Aminiya ta buga labari mai taken an yi wa waɗanda yaƙi ya jikkata ruwan Nairobi a Abuja. Yayin da a shafi na 9 jaridar ta buga labarin da ke cewa ya gudu ya bar matarsa don ta haifi ɗa babu hannaye. Har ila yau a shafi na 7 na jaridar ta Aminiya ta buga labarin da ke cewa nadin sabon sarkin Misau ya tada kura. Jaridar ta Aminiya ta buga ra'ayinta a shafi na baya mai taken karuwar masu kashe kansu da gangan. Sharshin jaridin Hausa na wannan makon zai kammala ne da jaridar Leadership Hausa, inda ta buga babban labarin ta mai taken Hajin Bana, mutane miliyan da rabi za su sauke farali a duniya 76,000 daga Najeriya. A kuma shafi na biyu na jaridar ta Leadership Hausa ta buga labarin da ke cewa rigima ta da gwamna El Rufai ta neman gyara ce, inji Sanata Shehu Sani. A kuma shafi na 29 jaridar ta Leadership Hausa ta buga labarin da ke cewa kurakuran da BBC Hausa ta tabka daga shekarar 2010 zuwa shekara ta 2014. A wannan makon ma jaridar ta Leadership Hausa ta buga ra'ayinta a shafi na 3 mai taken rashawa, rawar da lauyoyi za su iya takawa. Muhammad Salis Rabiu, murya Amurka daga Kano, Najeriya.
Wannan ne ya kai mu ga sakonnin da kuke bar mana ta hanyar waya.
Assalamu alaikum, ne magana Baba Iyari Sanawar hukumar Toro jihar Bauchi Najeriya. Gurfanar da sanar da sauki ne murabus da aka yi a gaban hukuma, wannan abu ya yi daidai domin wannan bawan Allah ya so ya jawa Najeriya masifa cincintini, saboda ya san abin da ya shaka. Shi ya daga zaɓe saboda aitar Roma, shi ya riga san ya tara makamai a gidansa, saboda wannan mutum ya so ya tarwaɗa Najeriya gaba ɗaya. Allah ne ya kare mu, domin haka muna murna da gurfanar da shi da aka yi a gaban hukuma. Haka ake so dama duk mutumin da ka duka a tata shi. Wannan mutum ya so ya Najeriya masifa cin cinci. Allah Ubangiji ya ji goren cin General Muhammadu Buhari da gwamnatinsa, bakin masu jawo Najeriya masifa. Allah ka tona musu asiri, Allah ka tarwaɗa su, domin da sauki ba masoyin Najeriya ba masoyin ƴan Najeriya ba ne.
Assalamu alaikum, sashen Hausa na murya Amerika mai magana daga Sudan, Amerika su yake bin Najeriya. To gwamnonin arewacin Najeriya, zan dawo a kanku. Ku kuma ku ji tsoron Allah, idan Allah ya taimaka kuɗi sun fito a ƙasanmu, ku kama aiki na gaskiya, kar ku nuna wani ƙabilanci. Wannan ya zaɓe mu, wannan bai zaɓe mu ba. A'a, kowa ku wani yawa ce a ce bakin gwagwaro abin da Allah ya ba shi ikon yi. Yannan muna son wutar lantarki, ita ce ke sa ginshiƙin ayyuka su samu. Mata ne masu injin markaɗe, maza ne masu caji, wasu masu wata. To lokacin nan wuta ta Hilson, kowane hiwarata ko kuma ka sa abin sanyinka ya sanyi ka sayar. Muna sandan Allah, kowane fanni na wutar lantarki ta warata a daidai soke wuta, babu ji babu la, saboda Allah. Bayan haka shugaban ƙasar Najeriya, hanya wadda ta hito daga Rivers State zuwa Imo State, a yi ƙoƙari ka sa idonka a jiba a gyara ta. Muna jin daɗin abubuwan da ake yi. Yanzu jami'an tsaron mu sojoji, Allah ya saka muku da alheri. Muna jin abin da kuke yi, Allah ya taimake ku, Allah ya ƙara ba ku ƙarfin gwiwa. Allah ya karye waɗannan ƴan ta'addan nan, wanda da ba su zaman lafiya. Yan boko haram su, Allah ya tauna musu asiri, Allah ya kunyata su, gobe kiyama za su yi kunya da lahira ta duniya.
To kafin mu ƙare, bari mu koma ga Ibrahim mu ji labarai, amma wannan karin a takaice.
To Usmana a takaice, yaron nan dan gudun hijira daga kasar Siriya mai shekaru 3 da haihuwa, wanda aka tsinci gawarsa a wata gabar kasar Turkiya bayan da jirgin ruwan da ke dauke da su ya tantsire, an bayyana shi da suna Aylan Kurdiji Almas. Batun yarjejeniyar da kasashen duniya suka cimma da Iran kan shirinta na nukiliya shine zai mamaye harkokin majalisar tarayyar Amurka, bayan da 'yan majalisar suka dawo daga hutun wata guda a mako mai zuwa. Jiya Alhamis, wani alkalin kotun tarayya a Amurka da ke jihar Kentucky ya ba da umarnin a jefa wata a kawun karamar hukuma a gidan yari saboda laifin raina kotu, bayan da ta yi watsi da umarnin kotun na baiwa 'yan luwaɗi certificate ɗin aure. A kawun ta karamar hukumar Rowan mai suna Kim Davis ta yi watsi da umarnin kotun kolin Amurka.
To da takaitattun labaran muka zo ga ƙarshen shirinmu na hantsi. A madadin Ibrahim Garba ɗin da ya taya ni gabatarwa, da kuma jagoran shirin Chibahiro Diodone, sai injiniyanmu na yau Eden Utko, sai ni Usman Kabara a birnin Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Assalamu. We'll be right back.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.